Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi ranar 3 ga watan Mayu shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamku da wannan lokaci. Baba Yakub Makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin hantsi. To ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewar hukumar kare haƙƙin bil'adama da ƙungiyar direbobi a Najeriya sun kira ga shugabannin hukumomin tsaro a ƙasar da su saki duban matakan da gwamnatin jihar Taraba ta ɗauka na ta sakeyar wato 'yanci rani da ke jihar. Haka kuma muna da maimaicin shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar, sai kuma sharhin wasu jaridun ƙasar Kamaru. Akwai kuma sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum wa saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Russia Vladimir Putin sun tattauna ta wayar tarho jiya Talata, wadda ita ce tattaunawarsu ta farko tun bayan da Russia ta yi Allah wadai da harin da Amurka ta kai Syria a watan jiya a matsayin martanin harin makamin guba ta da sojojin Syria suka kai kan farar hula. Shugabannin biyu sun tattauna kan yakin basasar Syria da kuma halin da ake ciki a Korea ta Arewa, a cewar fadar White House wadda ta bayyana tattaunawar da mai muhimmancin gaske. Kafafen yada labaran Russia sun ruwaito jami'an gwamnatin ta Russia na bayyana tattaunawar da wadda aka yi a hukumance kuma cikin tsari. Shugabannin biyu sun amince cewa manyan jagabannin diplomasiyarsu, wato ministan harkokin waje na Russia Sergey Lavrov da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson za su ba da himma wajen tattaunawa kan batun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a tashin hankalin Syria da aka shafi shekaru 6 ana gwabzawa, cewar Russia.
Farar hula akalla 32 ne suka mutu a jiya Talata a wani harin bazata da ISIS ta kai daura da wani sansanin 'yan gudun hijira a Syria a kusa da kan iyakan Iraki, a cewar wasu da abin ya shafa da kuma jami'an kurdawa a Syria. An kai harin ne da asuba a yankin Rajmal Salibin, wanda tamkar iyaka ce tsakanin mayakan ISIS da sojojin gamayyar da ke karkashin jagorancin Amurka, inda 'yan Syria da Iraki suke tserewa da suka tsere suke daga yankin ISIS suke taruwa kafin wato a basu su shiga yankin da ke karkashin ikon kurdawa a arewacin Syria. Mayakan ISIS da dama bisa kan babura da motoci sun dumfari iyalai 300 masu gudun hijira daga Mosul na ƙasar Iraki da kuma Deir ez-Zor na ƙasar Syria, suna jira cikin wasu tantuna a daren wasu wurare da ake yada zango a kan hanyar su ta zuwa sansanin 'yan gudun hijira na Al-Halul.
To garfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yawan dogaro ga sojojin Amurka na musamman na barazanar rage abinda jami'ai da dama ke kira wasu nau'ukan kwarewar sojoji waɗanda muhimmancinsu ke ƙaruwa. Tuni a fagagen daga na yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci irinsu Al-Qaida da ISIS ake yawaita kiraye-kirayen sojojin Amurka na musamman su kai ɗauki game da nau'ukan matsaloli ta yadda jami'an hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ke ganin abin ba zai iya ci gaba da shi ba. Mun yi ta ayyuka akai-akai cikin shekaru 10 da suka gabata, a cewar Theresa Wilson, muƙaddashiyar mataimakiyar sakataren tsaron Amurka na ayyukan soji na musamman da ƙananan faɗace-faɗace a bayanin ta ga kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan makaman yaƙi a jiya Talata. Mun sallamar da makoma ta gaba don sauƙaƙa matakan soji da ake ɗaukawa yanzu, a cewar ta. Kimanin sojojin Amurka na musamman wajen 8,000 ne ke aka tura a ƙasashe 80, a cewar sashin matakan soji na musamman sakon a taƙaice. Wannan adadin ya hada da waɗanda aka tura saboda su gudanar da wasu ayyukan soji masu wato matukar sarkakiya a Syria da Iraki, inda sojojin kundun bala na musamman sama da 600 suke aiki tare da sojojin yanki a kokarin su na murkushe ISIS.
Jiya Talata, shugaban Russia Vladimir Putin ya karyata zargin cewar Russia ta yi katsalanda a zaben shugaban kasan Amurka a bara. Ya ce wannan zargin wani ba wani abu bane illa jita-jita da ake bazawa Amurka saboda wasu dalilai na siyasa. Putin ya karyata zargin ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugabar Jamus Angela Merkel a Sochi, bayan da shugabannin biyu suka gana a daidai lokacin da dangantaka ta yi tsami tsakanin su game da yakin Syria da kuma haɗi Crimea da Russia da ta yi wato daga Ukraine mai makwabtaka da ita. Kalaman na Putin sun yi hannun riga da matsayin cibiyoyin ayyukan sirri na tsaro a nan Amurka, wanda suka ce da hannun Russia a kutsen sakon email na jam'iyyar Democrat, wanda aka yi da nufin ya amfani Donald Trump kuma ya yi illa ga abokiyar karawansa ta jam'iyyar Democrat, wato Hillary Clinton. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa a Washington DC. Tumadalla, hukumar kare haƙƙin bala'adama da ƙungiyar direbobi a Najeriya sun yi kira ga shugabannin hukumomin tsaro a ƙasar da su sake duban mataki da gwamnatin jihar Taraba ta ɗauka na ta sakeyar 'yan kirani da ke zaune a cikin jihar. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Matafiya da dama ne da gwamnatin jihar Taraban ta maida zuwa jihohinsu cikin kwanakin nan a wani yunkuri da gwamnatin jihar ta ce tana yi ne domin ta tsabtace jihar daga miyagu, batun da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Najeriya National Human Rights Commission ke ma cewa ya saba doka. Baya ma dai ga maida matafiyan, hakanan ma ana zargin cewa ana wulakanta wasu da kuma karɓan kuɗaɗe daga hannunsu, kamar yadda direbobi da matafiyan da suka fada hannun waɗannan jami'an gwamnatin Taraban suka tabbatar wa manema labarai.
Sun sima mu kuɗi, sun binkise kaya, sun gani kayan amarya ne, sun gani sun sai hai mun ba da 1,000 ka kana guri daga ƙarfe 6 sai ƙarfe 5 na safe.
Suka ce min in ba 2,000 ba zan wuce ba sai dai in koma ko kuma in kwana wurin. Sai washe gari sai gobe sai jira.
Girin gidan malamin nan za ga an dore wasu. Wasu ma ana kora su ana maida su baya. Ka dauko fasin daga zuwa da su. Ya soke su a gidan malamin nan a maida su baya. Wasu a buge su, wasu a kwashe kudin su hannun su. Wani 30,000, wani 20,000 bayan da babu dai. Wani 2,000, wani 10,000 wani karɓa hannun su.
Tuni kungiyar direbobi ta ƙasa NURTW reshen jihar Taraba ta kira ga shugabannin hukumomin tsaro a ƙasar da su gudanar da bincike kan abubuwan da ke wakana yanzu a Taraba. Alhaji Kabir Muhammad Jaro shine ma shugaban kungiyar direbobi shiya ta biyu a jihar. Yako bin halin da suke ciki a yanzu.
Ba mana mu ba za mu ci ba. In an samu mai laifi a kama shi, a kai shi hukuma, in ya kai a kai shi kotu mu ba mu da zancewa. Amma mutum bai yi laifi ba, a kama shi, a daure shi, a ajiye shi kwana 5 sati yana zaune a kinin zana, akwai damuwa wuri ne. Fasinja mu sun daina zuwa wannan wurare, sun koma suna bin ta Bauchi haka saboda matsalar wannan wurare.
To sai dai kuma don ma gano gaskiyar zargin da ake yi ne ma yasa jami'an hukumar kare haƙƙin ɗan adam a Najeriya kai wani samame zuwa wani shingen da ake mai da matafiyan. Ahmad Gambo Daud shine ma jami'in hukumar Taraba, yako bai na abin da idanun suka gano da kuma matakin da suka dauka yanzu.
Na je gurin muka tattauna da su, sai suka ce mun cewa wannan jami'an da suke wayana ake a wannan gurin, sai suka ce mun cewa su ba su suka kai kansu ba, an aiko su ne daga fadan gwamnati. Sai na ce to hada ne da wanda ya kai kawo su, sai suka kai ne ofishin advisor fanin tsaro Colonel Ageo. Sai muka zauna da shi a ofishin shi, sai tambaye ni, na gaya mishi dalilin da yasa na zo gurin. Ba su da dalili su ce tabbas babu bakin da zai shigo a guraren da wannan ba daidai bana kunun tsarin Najeriya.
Kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta bakin kakakinta ASP David Misal ta ce ma tana bincike, ko da yake gwamnatin jihar ta ce ta da wannan mataki ne ma domin hana ɓata gari shigowa. Mr. Silvanus Giwa da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yada labarai ya yi ƙarin haske dangane da wannan mataki da gwamnatin jihar Taraban take ɗauka yanzu.
A gwamnatin da ake samu a yau an samu an kama boko, yan boko haram a Bali a mutum biyu, a dole gwamnati gwamnati ta yi la'akari ko kuma wannan zai zama damuwa ne. Yayin bincike a san ka dole ka koma inda ka fito.
Wannan haka bai saba kunnin tsarin mulki ba.
In dai banka da aiki in da kake
Mr. Silvan Zugiwa kenan da ke ma zama hadimin gwamnan jihar Taraba ta fuskacin harkokin yaran labarai. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Jalingo. a Najeriya.
Allahu sarki mai rama roƙon kai sarki dare ka ka taimake
madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma karfe 3:13 kenan na dare a nan birnin Washington DC ga shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum A lokacin da gwamna Nasiru El-Rufai na jihar Kaduna na yanzu yake ministan babban birnin tarayya Abuja, akwai wasu 'yan kasuwa da 'yan trader da suke wata kasuwa mai suna New Market a Wuse Zone 1, waɗanda ya tayar da su domin inda suke bai dace da kasuwanci ba. Nasiru El-Rufai ya kafa wani kwamiti wanda ya nazarci batun waɗannan 'yan kasuwa, aka sanya su cike takardu da biyan haraji na gwamnati, kuma aka tantance su sannan aka ba su wani sabon wurin da suka gina shagunan su sabuwar kasuwar da aka ba su ita ce ake kira kasuwar Fanteka sun zauna a wurin suka ci gaba da harkokin su na kasuwanci har gwamnatin Buhari ta haukan mulki haka kwatsam a ranar Juma'a 14 ga watan Oktoba na shekarar da ta shige sai aka je aka shafa ma shagunan nan nasu jan fenti aka ce su tattara su fita a cikin sati daya sun bi sawu zuwa ofishin babban birnin tarayya to amma waɗanda suke da hannu a wannan abu suka ki su saurare su daga bisani sai aka tura motocin bulldozer da jami'an tsaro suka je suka rushe wannan kasuwar a cewar 'yan kasuwar ta Fanteka wasu sun samu sukunin kwashe kayan su to amma mafi yawan su haka aka rushe kantunan su da kayan su a ciki bari mu faro daga jin ta bakin shugaban su
Alhaji Shehu Aliyu Abuja Tudun Fulani Fanteka Market
To Alhaji Shehu yi mana cikakken bayani me ya faru ne kan wannan kasuwa ta Fanteka
To abin da ya faru tun muna New Market wanda yake shine mai girma gwamnatin jihar Kaduna shi ya tada mu daga New Market yayin muna replacement ya kafa committee
an kana nufin gwamnatin Kaduna na yanzu Nasiru El-Rufai tun yana minister kenan
yana minister haka ya tada mu daga New Market yace to indai muna son gaskiya mu dawo daidai ita ce headquarters kasuwanci ta Abuja mun ka kuma bi umarnin sa ya kafa committee an ka tantance yan kasuwa na gaskiya
bari ka kuma yi nisa a ina wannan New Market din da take
New Market tana nan Use Zone 1
nan cikin gari
mai nan cikin garin Abuja to daga nan da ya kafa committee sun ka tantance mu an ka bamu allocation an ka bamu allocation sun ka bamu account number na gwamnati cewa mu je Zenith Bank mu biya rabano in mun biya rabano sai a bamu tela sai mu je diploma control in mun nuna musu za su bamu receipt su dauki allocation dinka in yayi daidai da teller su rubuta maka receipt na gwamnati sai su baka to haka sun ka bamu tsawon shekara 1 zuwa 2 daga karshe gwamnati ta koma tela ta nuna wurin ta kawo safiyo safiyo yazo ya aiki duk lambobin da suke aiki kashi na farko an ka ba kowa sama da mutum 318 to mun gina mun yi komai muna kan harkoki na kasuwanci ba zato ba tsammani ba a kira mu ko ina ba banda kuma duk wani tsari na gwamnati mun riga mun bi mun cika kawai ba zato ba tsammani kawai sai an ka zo an ka shafa mu jamfenti ranar Juma'a 14 ga watan 10 an ce bayan sati ɗaya kafin mun
tubare kenan ma
yawa bayan sati ɗaya an ba mu sati ɗaya kwana ɗaya Juma'a Asabar Lahadi Monday an ka zo daga tafiloli ba ji ba gani ko ina rugujewa ake to kafin wannan ma bayan sun samu je diploma control din duk waɗanda sun ka buga suke da haƙƙi akan abu mun je mun neme su sun ki sauraron mu kamar ba 'yan Najeriya ba. In mun je na ai fasin da muna, akwai wata mata ana ce mata Hajiya Safiya, ita a lokacin minista ya nada a gyaran wata kasuwa a ƙasa. To mun tambayi me dalilin za a rushe muna kasuwa, sai take nuna muna ai hanya ne wurin. Sai mun kace to mun yarda. To abin da ya ba kowa mamaki, kowa yake ta ajibi, hanyar shigowa akwai shaguna nan gefen da nan gefen, ba a taba ko ina ba, kuma duk akan titin suke. Sai an ka shigo tsakiyar gida, sai an kai banna. Mun ga kuma hanya, indai hanya za a yi ko sama za a yi ta dole, sai an taba wadannan shagunan gefe da gefe. To sai muka ga abun ya zama kamar kabilanci, kamar mu ba 'yan Najeriya ba, kamar kuma mu ba a san da mu ba, kamar wurin nan mun zo da karfi ne mun zauna, kuma mu gwamnati ta ba mu tunda duk wani ka'ida da ake bi na Abuja mu riga mun cika.
Za mu so mu ji cikakken bayani tun lokacin da mu koma baya aka ce ku tashi daga wannan new market din da kace na season 1. Sannan a wace shekara ne wannan ya faru har kuka koma can daidai?
2007, lokacin da Allah ya ba Erufa in ministan Abuja da ya zo bai jima ba, sai ya tada kowa daga kasuwar. ‘Yan tireda sai an kai masu rijina.
Ya nuna shekaru 10 da suka wuce.
Yau.
Ci gaba da bana bayani.
Sai an su 'yan provision da suke kasuwar ƙarƙashin Alhaji Aminu shine chairman nasu. ‘Yan provision. Mu kuma nau'in fanteka, sai an ka zo an ka nada mana Malam Awwal shine chairman namu. To kowa mai girma gwamna ya yi adalci, ya ba kowa wuri, ya ba kuma kowa mazukuni.
Wai gwamna ko minista?
Minista, lokacin na ministan Abuja, Malam Nasiru Erufai. To mu wuraren da an ka ba mu shine daga bayan nan, yanzu ba mu san me yake faruwa ba. An ka zo an ka sa ka tafiloli an ka rushe. To mun nemi sanin meye ne dalili, har yanzu mun kasa sanin dalili.
Wato a lokacin shekara ta 2007 da zarar baku waɗannan kowannan sabon yanki ko kasuwa ta fanteka da take daidai nan take ne, bayan kun gama cika kowace ka'ida kuka fara gina kasuwar ko kuma
bayan cika ka'ida da shekara biyu haka, bayan an gama komai muna zaune dai a wurin a matsayin temporary don ba mu san nan wurin za a ba mu ba. To bayan mun cika ka'ida daga baya, ita gwamnati ta zo ta sa an kai beacon din wurin, an kai layout din wurin, an kai duk wani abin da ya dace. To daga baya akwai wata ana ce mata Hajiya Safiya da Madam BC sun zo sun ce kowa ya cire kwano. Meye dalili? Sun ka ce kowa ya cire kwano. Mun je mun same su a office, sun ki saurara mu kamar mu ba 'yan ƙasa ba. To shine muke kira ga mai girma minista, saboda wannan gwamnati an ce gwamnati ce ta adalci, gwamnati ce ta canji. Jama'a suna cikin mawuyacin hali, jama'a sun dimauce saboda an rasa dukiyoyi a wurin, wasu ba su da aikin yi. Abin da muke tsoro irin wannan shine yake kawo mu masifu da fitintunu a ƙasa. Saboda haka muke kira ga minista, ko ya sani ko bai sani ba, ya kafa kwamiti na gaugawa a yi bincike duk waɗanda suke da sa hannu. To a hukunta su, a yi ƙoƙari kuma a biya mutane diya, a kuma mayammala mutane gurarensu, kuma a ba su hankuri.
Kasuwar gaba ɗayanta kamar shaguna nawa take da su?
Shaguna 567.
Menene da me ake sayarwa a wannan kasuwar?
Kasuwar ana sa injin na yanka plywood, ana yin gadaje, ana yin kushin-kushin, ana kawo injinonuka, karafa, mutane dai suna harkoki wurin sosai.
Akwai wani tsari idan za a tada mutane waɗanda suke zaune bisa ka'ida a wani waje, akan ba su zaɓin mai da su wani waje. Shin an ba ku irin wannan zaɓin?
Ai, mu an mai da mu ma kamar daga sama an ka jefo mu, saboda ko ba 'yan Najeriya ba ne mu, ya kamata a biya mu haƙoƙanmu kafin a tarkata mu a mai da mu wani ƙasa. Balle mu 'yan Najeriya ne, mu muka zaɓi wannan gwamnatin da ba zan mu take rawa. To amma kuma daga ƙarshe yau ga abin da an ka zo an kai muna, wasu na gefen muhaddariya suke mana su ce ai mu mun kaso don mu mun ka zaɓo, ga abin da ya faru da mu kenan.
Ma'ana ku kuna aza laifin kan wannan sabuwar gwamnati ta APC kenan?
Ko musu, saboda ita ta yi muna, kuma wakilan da ta sa ba san darajar mutane ba, ba san mutuncin jama'a ba, ba san haƙƙin ɗan adam ba, ba san ma Allah ya halicci mutum ba. Saboda duk mutumin da Buhari kan shi yanzu in za ku yi face to face a matsayinsa na shugaban Najeriya, dole ya saurare ka. To balle wani wakili wanda yake ganin minista ya naɗa shi ko wanda rabto a diploma control da haƙƙinka ya zo ya ce kai ba komai ba ne, ka je kuma duk abin da za ka yi kai a irin wannan gwamnatin da ake gani ta zo da adalci. Ai, ko zamanin NPDP ba za a yi muna haka ba. Balle yanzu da muke ganin wannan gwamnatin ta talaka ce, talaka zai yi abin da ya ga dama, zai kwanta ya bacci da ido biyu, zai samu natsuwa, wanda ko ba ka da shi za a yi kokari a gina ka. Balle kuma yanzu a ce a wannan gwamnatin ce za a karya al'ummu dubban jama'a, saboda haka wannan abin ba zai yiwu ba.
Ku 'yan wannan kasuwar yanzu a ina kuke da zama?
Ai, muna nan a tarwatse ban mu ma san yanzu halin da muke ciki ba, saboda wasu ciwon zuciya ya fara kama su, wasu suna ma asibiti, wasu suna nan ma yanzu ko magana kake musu ba sa iya sanin me suke, don akwai wani Alhaji Bello ya sai da gona ne a Zamfara, ya zo ya biya mu kuɗin sa, dan sa makaranta ya gama digiri a Sokoto, anan yake sai da yogurt, san yogurt a wurin, suke dan samu abin da za su ci da iyalansa, ana rushe wannan wurin, yanzu haka ciwon zuciya ya kama shi. Dan ya rubuta application na neman aiki, ya fi so goma bai samu ba, yanzu ya koma ga iyalai ga yaya, babu abin da zai, yanzu ko magana kake mai beji rabin sashin jikinsa ya mutu. To irin waɗannan suna da yawa.
In muka koma bayan an bada wa'adi cewa kowa ya kwashe kayansa zuwa kunci zuwa mako ɗaya aka sa jankanci, shin mutane sun samu sun kwashe kayansu kafin a yi wannan roshe-roshe?
Cikin kashi 100, kashi 20 sun kwashe, kashi 80 ba su kwashe ba. Sun kawo sojoji kamar za a yi yakin duniya, ba ji ba gani, duk inda ka duba sojoji suke tafka jama'a. Sun kawo katafila gabar da makudu da arewa suke lebur ɗin kayan jama'a. Mutum in dai ɗan Najeriya ne ya gani sai ce wannan gwamnati gwamnatin adalci ce, to shi ne muke tunanin wannan al'amari, wai ko wannan abin da sanin manya koko da wani abu a ƙasa ne, to shi ne muke so mu sani.
Shugaban ƴan kasuwar Fanteka da aka rusa Abuja, Alhaji Shehu Aliyu Tudun Fulani Abuja, a kasance da mu a shiri na gaba domin ci gaban wannan bayani daga bakinsa da na wasu daga cikin waɗanda aka rusa musu shagunansu. A huta lafiya.
To madalla, yanzu ga wannan sako.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tonka huiba.
Abinda ita yarinyar ta faɗa ɗan shekara uku, ita ta ce eh, babanta ya danne ta.
Gaskiya ban yi ba. A tunani na ni ban san wanda ya taɓa yarin nan ba.
A hakika an samu saga daga karkashin yarinyar nan. Da ya zo yana magana na ce, a cikin gida ko nawa ne? Ko biyu ne? Ko akwai wani da kuke zaune tare da shi? Sai ya ce mana a'a.
Ku kasance tare da shirin Domin Iyali na wannan mako, ranar Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger da Kamaru, karfe 5 agogon Ghana. Domin Iyali, shiri da ke haska totila kan kalubale da ke kawo cikas ga ci gaban mata da ƙananan yara da suka kasance ginshikin ci gaban al'umma.
Balle anti,
mai gida.
Balle anti,
mai gida.
To madalla, yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun ƙasar Kamaru. Muhammad Awal Garba gare ka.
Zan fara shirin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Info. Ana tarwato mana cewar wani sojan bir na ƙasar jamhuriyar Kamaru ya binnige waɗansu ‘yan mata guda biyu a jihar Littoral Douala bayan sun yi wani cacan baki da sojan. Jaridan Le Metayu kuma cewa ta yi shari'an da kotun sojojin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta yankewa wakilin sashin Hausa na RFI a arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru Ahmed Abba na ɗaurin shekaru 10 ba a yi masa adalci ba, kuma gwamnatin ƙasar Faransa ta yi lawa dai da wannan hukuncin. Sai kuma jaridan Europlus anda ita ma ta tsegunta mana cewar wani ministan kasar Equatorial Guinea ya fada ragar dan damfaran kasar jamhuriyar Kamaru anda aka damfare shi miliyan 400 na sefan kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya. Jaridan Anadolu kuma ta labarta mana cewar hukumar lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru ta gano cewar likitocin kasar suna amfani da jabun maganin nuka a manyan asibitocin kasar, amma ministan lafiya Andre Mamafuda ya ce duk wani likita da aka same shi yana amfani da maganinukan zai fuskanci fushin gwamnatin kasar. Jaridan Info Martin kuma cewa ta yi malaman cocin Katolika na bangaren ƴan awaren English kasar sun yi kira gaban murya da cewar gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru da su yi wa Allah da annabinsu su sasanta rikicin da yake cike cinyewa, domin a yanzu haka ƴaƴansu suna neman komawa makarantansu. Jaridan Integration kuma ta hango mana cewar ministan ayyuka na kasar jamhuriyar Kamaru Abbas Adu yana kokarin dankara kamfanuka guda 334 a gaban kotun kwato hakkin gwamnatin kasar CONAC, domin cewa sun kwashi kudade amma ba su cika alkawarin da aka yi da su ba. Zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan The Star anda ta fayyace mana cewar Prime Minister kasar jamhuriyar Kamaru Philemon Yang ya kaddamar da wani committee da zai dinga kula da yaren English da na Faransancin kasar Kamaru, kuma yanzu dai duk wani rabon da za a yi daidai wa daida ne. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum gidan radio na America. Mai magana Asma Aliyu Asara, sabonin matasan Asara a jihar Sokoto. Sun gwon miki Sokoto area. Ina son ku sanin sakona da ƴan Najeriya. Misali, kofar roƙon Allah, Allah shi ƙara ba shugaban ƙasar Najeriya, shugaba ba Buhari lafiya, ba shi ikon ci gaba da ayyukan alheri da yake ne a ƙasa ta musamman talaka. Na gode mai magana Kasimu Aliyu Asara, sabanin matasan Asara a jihar Sokoto.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na Murya Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati, daga nan karamin hukumar Fasari ta jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah na kira ku ne domin isar da wani sako zuwa ga shugabannin ƙasa ta Najeriya akan cewa kada su manta da alƙawarin da suka yi wa talakawa. Lallai Allah hakika ƙananan hukumomi suna cikin mawuyacin hali musamman a jihar ta Katsina. Kuma sanin kowa ne ita ƙaramin hukuma ita ce gwamnatin da ta yi kusa ga talaka. Amma yau shekaru biyu kenan babu ƙaramin hukuma, babu kantoma, babu wani abu. To kada ku manta kun yi al'umma alƙawarin cewa da zaran kun hau za ku yi ainihin da gabatar da zaben ƙaramin hukumomi. To amma har yanzu mun ji shiru amma babu komai. Allah shi kai mu 2019 kada ku manta cewa wurin mu ku zo ku nemi alfarma kuma za ku sake dawowa. Idan kunne ya ji to ziki ya tsira. Ina fatan Allah ya ba shugaban ƙasar mu Buhari lahiya, ya ba shi ƙwarin gwiwa sabkin nan da Allah ya zaba shi.
Assalamu alaikum, mai magana Dan Juma Bello da Adamu Bello daga karamar hukumar Danga marar rabon Baisa. Hakikanin gaskiya dan su masu tsirin cewa Buhari ya bada mulki mun san satan kudi suka yi, kuma wannan kudin ya kamata su dawo da shi a yi matalaka a aiki da shi. Duk ba haka ba kan ba wani abin da suka yi a Najeriya, duk barayi ne suke kan yi wannan. Wassalam, na barku lafiya.
Yanzu kan ga labarai a takaice.
To a takaice, farar hula akalla 32 ne suka mutu jiya talata a wani harin bazata da ISIS ta kai daura da wani sansanin yan gudun hijira a Siriya a kusa da kan iyakar Iraki, a cewar wasu da abin ya shafa da kuma jami'an urdawan Siriya. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Rasha Vladimir Putin sun tattauna ta wayar tarho jiya talata, wadda ita ce tattaunawarsu ta farko tun bayan da Rasha ta yi Allah wadai da harin da Amurka ta kai Siriya a watan jiya a matsayin martanin harin makaman guba da sojojin Siriya suka kai kan farar hula. Shugabannin biyu sun tattauna kan yaƙin basasar Siriya da kuma halin da ake ciki a Koriya ta Arewa, a cewar fadar White House wadda ta bayyana tattaunawar da mai muhimmancin gaske. Jiya talata, shugaban Rasha Vladimir Putin ya ƙaryata zargin cewa Rasha ta yi katse London a zaben shugaban ƙasar Amurka na bara, yana mai cewa wannan zargin ba wani abu bane illa jita-jita da ake bazawa a Amurka saboda wasu dalilai na siyasa. Yawan dogaro ga sojojin Amurka na musamman na barazana ga rage abinda jami'ai da dama ke kira wasu nau'ukan ƙwarewar soji waɗanda muhimmancinsu ke ƙaruwa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki, musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da wanda ya shirya kuma ya haɗa muna wannan shirin, ya bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan safiya wato Charles Hall. Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku. A ci gaba da sauraron sashen Hausa na Muryar Amurka, kuma a huta lafiya.